sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da dare. Baba Yakubu Makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare na yau Litinin 8 ga watan Fabrairu shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger ɗan takara da za su fafata a ranar 21 ga wannan watan Fabrairu sun fantsama zuwa sassan kasar domin gudanar da yakin neman zaɓe. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Shu'aibu Malumfashi na tafi da rahoto na musamman akan gudunmuwa da kungiyoyin sa kai da malaman addini ke yi ga kokarin dakile ayyukan 'yan ta'adda a arewacin Najeriya. Sannan kuma muna tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An gudanar da shahararren zanga-zangar adawa da mulkin soja na Myanmar a rana ta uku a jere yau Litinin. Mako guda bayan da sojoji suka tsare Aung San Suu Kyi da sauran shugabannin zababbiyar gwamnatin farar hula. Dubbar-dubbatar mutane sun toshe titunan manyan biranen Myanmar da yawa, ciki har da Naypyi Taw, babban birnin kasar, da kuma babban birnin kasuwanci na Yangon. Suna rike da alamun cewa a cikin Myanmar muna son demokradiyya da kuma hotunan Suu Kyi. Yan sanda sun yi amfani da mesar ruwa don tarwatsa masu zanga-zanga a Naypyi Taw. Zanga-zangar ta shiga wani sabon salo yau Litinin, yayin da ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan jirgin kasa da malamai da ma ma'aikata a wasu sassan suka fara yakin aiki a duk faɗin ƙasar. An sake dawo da hanyar sadarwar intanet a jiya Lahadi, kwana guda bayan katse shi, wanda hakan ya baiwa 'yan ƙasa damar yayata zanga-zangar kai tsaye tare da sanya bidiyo a shafukan sada zumunta na zanga-zanga daban-daban da ke gudana a faɗin Myanmar. Shugaban Haiti Jovenel Moïse ya faɗa a lokacin da yake gabatar da jawabi ga ƙasa a ranar Lahadi cewa ni ba mai kama karya bane, sa'o'in bayan sanar da cewa 'yan sanda sun dakile yunkurin juyin mulki sun kuma kama sama da mutane 20. 'Yan Haiti sun waye gari ranar Lahadi da bindigogi a wasu yankunan da ke kusa da fadar mulki ta ƙasa, kuma wakilin muryar Amurka na sashen Creole sun ga 'yan sanda da dama a wurin. Da rana shugaban ya ba mutanen kasar mamaki, inda ya ba da jawabi kai tsaye ta Facebook daga filin jirgin saman kasa da kasa da ke Port-au-Prince don sanar da yunkurin juyin mulki da bai ci nasara ba da kuma kame-kame da aka yi. Kafin ya tashi zuwa garin Jacksonville da ke gabar teku don buɗe bukukunan wasannin raye-raye da kaɗe-kaɗe, shugaban kasar ya bayyana cewa Prime Minister zai ba da ƙarin bayani. Ya tafi ne tare da matarsa uwar gidan shugaban ƙasa Martine Moïse. Moïse ya ce zai ƙara shekara guda bisa ƙarar mulki saboda an ratsar da shi ne a shekarar 2017 na wa'adin shekaru biyar. Amma jam'iyyar adawa ta ƙasar ta ce ya kamata wa'adin shugaban ƙasar ya ƙare ranar Lahadi 7 ga watan Fabrairu, ranar da kundin tsarin mulki ya tanada. Lokacin da aka ratsar da shugabannin ƙasa, Moïse bai gudanar da zaɓe a shekarar 2020 ba saboda cutar coronavirus da kuma yanayin rashin tsaro. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ba zai ɗage takunkumin tattalin arziki da aka kaɓa wa ƙasar Iran ba, har sai taron ɗin ta rage yawan aikin bunƙasa sinadarin uranium ɗinta, kamar yadda aka cimma a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015, wanda aka yi don hana ta haɗa makaman na kare dangi. Biden ya ce Amurka na da burin ta koma kan teburin tattaunawa akan makaman nukiliya da Iran, wadda tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya yi watsi da shi ya fitar da Amurka, amma da aka tambaye shi kai tsaye yayin wata hira da gidan talabijin na CBS da ya yi shi a jiya Lahadi ko Amurka za ta ɗage takunkumin don maida Iran kan teburin tattaunawa, sai Biden ya ce a'a. Ita dai wannan yarjejeniya ta ba Iran ɗin damar bunƙasa ayyukan sarrafa uranium da kashi 3.6, amma a tsakiyar shekarar 2019 ƙasar ta koma bunƙasa shi da kashi 4.5, sannan a watan da ya gabata ta koma kashi 20, wanda hakan wani mataki ne da ta cimma tun kafin ta shiga yarjejeniyar. Yayin wata hira da aka yi da shi ta kafa talabijin, Ayatollah Ali Khamenei ya ce idan Amurka tana so Iran ta koma kan alƙawarin da ta yi, dole sai ta ɗage duk takunkuman da ke aiki. Jami'an tsaron ƙasar Somalia 12 ne aka kashe wasu biyu kuma suka raunata a jiya Lahadi biyo bayan fashewar wani abu a gefen titi a tsakiyar jihar Galmudug a jihar a cewar mahukanta harin an kai shi ne a kusa da ƙauyen Eldare mai nisan kilomita 28 yamma da birnin Zumarab a lokacin da jami'an tsaro suka fita wani aiki a cewar jami'an shi da birnin da Zumarab na tazarar kilomita 510 yamma da Mogadishu babban birnin ƙasar ta Somalia babban jami'in tattara bayanan sirri a garin na da Zumarab Manjo Abdulrashid Abdunnur Oji na ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu a cewar ministan yaɗa labarai Ahmed Shire Falagle wanda ya tabbatar da muryar Amurka aikuwar harin
Agai da Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kamar yadda kuka ji a farkon shirin a jamhuriyar Niger ɗan takarar da za su fafata a ranar 21 ga wannan watan Fabrairu sun fatsama zuwa sassan kasar domin neman yardan talakawa a yayin da Bazoum Muhammad na jam'iyyar PNDS tarayya ya kaddamar da yakin neman zaben sa a jiya Lahadi a birnin Yamai shi kuwa ɗan takarar jam'iyyar Hamayya Muhammad Usman ya gudanar da gangamin sa na farko a garin Tilibiri Wakilin muryar Amurka daga birnin Yamai Suleiman Mun Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Irin yadda magoya bayan jam'iyyar kawancen coalition Bazoum da Milvent N suka cashe a jiya Lahadi kenan a nan Yamai a yayin gangamin kaddamar da yakin zaben dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazoum Muhammad.
Nous avons un rapport de force très favorable. Avec une majorité de 129 députés sur les 166.
Bazoum Muhammad ya ce sakamakon zafin ɗan majalisar dokoki ya yi nuni da cewa jam'iyyar PNDS da kawayenta na da rinjaye a sabuwar majalisar dokoki domin muna da kujeru 129 daga cikin kujerun wakilci 166 idan aka yi la'akari da haka ba zai zama laifi ba idan muka ce za mu lashe wannan fafatawa abin nufi zaben 21 ga watan Fabrairu a gare mu tamkar cika sunna ne to amma kuma irin wannan tunani kuskure ne babba kada mu sa a kanmu cewa ranar 21 ga wata muke jira don samun mulki bagas to kusan da cewa zaben nan zai yi wuya kamar kowane zabe da aka saba gani saboda haka ya zama wajibi mu tashi tsaye mu tsara kanmu mu yi aiki da hankali da basirar da muke da ita mu kuma dage haikan ba gajiyawa abokan fafatawar mu tuntuni sun shirya domin sun fahimci cewa akwai aiki jawur a gaban su sabili kenan nake kira ga magoya bayan mu su jajirce su yi aiki tukuru ba gajiyawa don ganin mun yi galaba a wannan zabe a nasa bangare dan takarar jam'iyyar RDR canji Muhammad Usman ya kaddamar da yakin zaben sa a jiya Lahadi a garin Tilibiri inda magoya bayan kawancen kafin Ventan suka gudanar da gangami a nasa jawabin Muhammad Usman na cewa yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a yankin Tilibiri ne yasa na yanke shawarar kaddamar da yakin zabe a nan a bayyana take gazawar hukumomi a fannin tsaro a 'yan shekarun nan ta jefa al'ummomin jihohin Tilibiri da na Difa da na Tawa cikin kuncin rayuwa sakamakon rashin baiwa jami'an tsaro kayan aikin da suka dace wajen yakar 'yan bindigar da suka addabi jama'a lamarin da a ɗaya bangare ke jefa dakarun tsaro da fararen hula cikin halin rashin wata kariya daga barazanar irin waɗannan 'yan takife da ke kai hare-hare ba ƙaƙƙautawa a waɗannan yankuna inda ake ta fuskantar asarar ɗumbin rayukan bayan Allah. A yau Litinin ɗan takarar PNDS Bazoum Muhammad ya bakunci jihar Tilibiri yayin da ajandar Muhammad Usman na RDR canji ke nunin ɗan takarar zai ziyarci jihohin Zandar da Maraɓi daga ranar 8 zuwa 14 ga watan Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma sai rahoto na musamman akan gudunmuwa da kungiyoyin sa-kai da malaman addini ke yi da kokarin dakile ayyukan ta'addanci a arewacin Najeriya da mahukunta ke yi wanda Sani Shaibu Malumfashi ne ya hada mana.
A kokarin da makuntan Najeriya suke yi na kawo karshen ayyukan ta'addanci da satar mutane don neman kuɗin fansa, yanzu su malaman addinai tare da kungiyoyi na sa kai sun fara ba da nasu gudunmuwar don hakata cin maruwa. Sauran farko shine ayarin babban malamin addinin musuluncin nan Sheikh Ahmed Abubakar Gumi, wanda ya hada da bangaren malamai na dariƙa. Yazuwa yanzu sun ziyarci mahara a dazuzzukan jihar Kaduna, suka bulla kuma jihar Zamfara, nan ma suka shiga kungurman dawa inda suka gana da mahara suka yi masa nasiha. Shin me ya sanya malam tunanin shiga wannan gagarumin aiki ne cike da hatsari?
To daga cikin irin wanda ƴan sanda ke kamawa, mun lura da wani abu cewa ba su da ilimi na addini da kuma ilimi na zamani. To kaga wanda yake irin wannan hali, ne wasu abubuwa ma ba za ka yi mamaki ba, sai muka ce to ya zama mana wajibi mu shiga cikinsu, mu ji korafinsu, sannan kuma mu neman musu mafita daga cikin wannan halin da aka shiga al'umma gaba daya.
Yaya kake ganin falalar wannan tafiya taka? Yaya su kuma waɗanda suke wannan aiki na ta'addanci din nan da satar mutane suke kallon al'amarin?
Wato yadda muka same su, abun mamaki dukkan su a shirye suke su ajiye wannan mugun aiki, su ajiye makamai a shirye suke, amma suna da sharuɗai. Wannan kuma sharuɗai ya danganta daga hukumomi. Sharuɗan su na ɗaya cewa ai su in ma in sun shigo akwai ƴan sa kai ƴan manga da suke kashe su, ba su iya zuwa kasuwa, ba su iya shiga al'umma, kuma ana kama su in sun ce yanzu ɗan basullaci da an gan shi kan mashin sabo ko wata mota, yanzu nan za a kama shi a ce kidnapper ne. Kaga kenan ana musu bambancin kabilanci da bambancin kuma yanayi. To wannan ya sa suka ɗauki wannan mataki, amma sun ce su inda za a yi musu adalci, a kare musu haƙƙinsu, su a shirye suke su ajiye wannan abun, domin su ma suna son makarantu, suna son su yi karatu, suna son su ma su shiga kasuwanni. A shi kun ga kenan ya kamata yanzu mu yi ma kanmu faɗa, mu ma da muke cikin gari mu bar kashe wa'annan bayan Allah, kuma ganin cewa duk wani wanda ya fito bafulata ne a ce wai an ta'adda ne.
To yaya mahukunta ke kallon al'amarin? Misali ba sani ba ko ka tuntuɓi ɗan ɗaya daga cikin gononin jinagen da ka ziyarta yanzu?
Daman shi na Zamfara yanzu abinda muka fara a Kaduna ya yi kwaɗayi, domin shi ma ya yi wannan hanyar neman kusantar su da sulhu da su sau da yawa sun yi. Cikin abubuwan da gani ce to tun da mun fara ta hanyar addini, a gayyace ni ni ma in shiga in fada na gudunmuwa, kuma da na zo na ga lalle sun riga sun yi mafi yawan aikin, kuma ya ƙara tabbatar mun cewa shawo kan wannan mutane fa ba wai aikin malamai ba ne kawai a cikin daji, a'a sai hukuma ta sa hannu, su kuma jama'an ƙasa su ma sai sun sa hannu. Wato dukkan mu sai mun haɗu mun dunkule mun ga cewa mun samu fita ga wannan abu. Wani ɗaya ɓangare ba zai iya ba, hukuma ita kaɗai ba za ta iya ba, haka kuma malamai ba za su iya ba su kaɗai, sai da hukuma, sai da mutanen gari su ma sun ba da haɗin kai a dawo dukkan da kida.
A irin wannan tafiya da sukan yi, suna yin wa'azi ne tare da nasiha, kana kuma su ba su damar jin ta bakinsu abin da ya jefa su ga wannan abu da kuma yadda za a kawo ƙarshensa. Komandan ɗaya daga cikin dabar da suka ziyarta a cikin jihar Zamfara a wani wuri mai surƙaƙiya cikin dawa ya yi masa bayani kamar haka.
Ta miliyan guda in ka so mai shigin 2,500 a kashe kashe kayan tsada kuma ya yi su duhu. Mun zai faɗa mana gaske su duhu. Masu ta game da doka a Najeriya wanda za a cewa tabbas an haramta ta Najeriya, in kuma akwai shita a faɗa mana. Mun mu sai ne rayuwa bin mu ne an kai tun mun kaga alakala ana ba ba abin mu mutai kasa, ana ba abar mu mutai kasa, amma an kai mun na iya kare kanmu, an mun kai Allah kai ni a tunanin mu kai nan gaba mu ta za ta mai kaci zai bari. Yanzu ana makamai da kuke gari gari kuna ɗaukar mu ƙananan sakar kuɗi, ai ba mu san yadda muke sanya su ba. Muna iya kai su ƙasashen da muke sanya su nan mayaƙan su zaka su dafa mana, in suka dafa mana mun mutu Najeriya. Kalla ana tunanin ƙaramin matsala ta da kai ka mamaye din da kowa mai zaki. Mun sha alƙawari da su sun ki cika a duniyar dare.
Gefe guda kungiya ce ta sa kai wanda sukan nemi mahara da su tuba su ajiye makamansu don a zauna lafiya, waɗanda kuma suka bijire suka kemene da wannan tayi na sulhu da aji makamai, to suka nemi bayanai na sirrin da za ta kai ga kama irin waɗannan mahara don a gabatar da su ga hukuma.
yanzu san ba gani gaban hukuma ba har yanda aka ce
ya kungiya tana zargin ka aikin nafi daban-daban ya kai so biyu ko so uku ko ma so hudu ba sani ba amma da fashi da makamin ma wanda kai
ni ban sani wannan magana ba
kuma dai gaskiya ko muka shiga wani yanayi
to yau zan faɗi abin da ban sani ba ne
to kenan kana nufin baka aikata ba
ni ban sani ba
nan ina ne
yo ina da ka faɗi ni fa mai gari ne sannan za ka tara jama'a nan a kewaye to kai din waye
ni dan kungiya ne ni kuma na
kune wannan kungiya da nake ji
sai mu ne
to ai ran kai da hai mu koma gi ina son mu magana da kai
ba ni magana za mu koma gi ni da kai mu yi ta nan a cikin duhu
kan dai hakuri ran kai da mu koma gi
ai ka soma daga dan kana tsaye ni waye
ka dai dai makamin da mu koma gi akwai magana da za mu yi da kai
to me yasa baka faɗa a nan ba
gaskiyar magana ran kai da ina fi son ni da kai
da ka fito mun gaskiya kace kai abu kaza in yi hakuri sai baka shawari amma tun da ka ce kai ba kai ba baka faɗa abin da baka sani ba to ni ma ban yadda da kai ba
abin da kuke zargi na dai wasu din kan dai lalle kuskure ya sa na aikata amma wasu din kan kawai sai dai in za'ida ko ya bi kaina
muna son ka ga mana abin da ka aikata in yayi kama da bulalahun maka bulalahun mutum da ya kama da mu yau baka sarkin garin ku mai gunduma kai mu tafi abin
to kuskure da an aikata don mun yi kinnafi wanda na tura yara sun yi sau daya
na
fashi kuma na tura yara sau uku
na
to ran kai da dai tabbas da naji kungiyan ku dai abin ya girgiza ni amma dama ina so in zo in tuba to ka dai yin hakuri dai kamin afwa
daga yaushe ne kai tunanin tuban
ba zai wuce dai daga zuwan ka nan ba gaskiya ran faɗi in ganin ka yara bana ni amma dai naji kunan kungiyan
ka faɗi gaskiya ba sau uku kai kai kina fashi da makami
Allah sau uku
ka ji tsoron
sau uku ne
a cikin bayi da makami da kai ka kashe wani ka faɗi gaskiya tsakanin ka da
ito yara na ke turawa na dai in mutum yayi gardama da za a kama ku gara ku kisa
to gashi kai mai gari ne kanje kai ta aje na kisa da fashi
ni kan yanzu kuma afuwa
ku barka kai ta kinnafin ne
zan gyara hali duk wanda ya haɗu da ku kan dole ya canja aiko
sai yau ka soma jinmu ne
na da dai ina jinku
amma baka canza ba sai yau da ka shiga hannun mu tukun da ka ce bari ka canza
to shi kure kan an kai dadewa ai ba ya yi
kai baka dauka zamu iya daukan kafa dan gaba kuma
a gaskiyar magana ban tuna haka ba an kai dade kai yi rai kai hakuri
ka faɗa mun gaskiya tsakanin ka da wanda yi ka tunda ka soma wannan ta'adi mutun nawa ka kashe
dan kai dade na so da mu koma gefe a san yanda za a yi a jera maganan nan amma gaskiya dai mutane dai kan an yi ta'adi da yawa mun ba zan ma iya tantance maka adadin su ba dan dai an yi kure gaskiya amma ba da a shaki Allah ya yarda da a gyara
kenan fa na gane kai baka tafiya amma akan hada baki da kai ne ka sa yi
ito
ko kana tafiya
ba na je ba ina tunda yara ku je su wannan kungiya na ku ai zai gyara ka sama gaba ɗaya balle mutum ɗaya ni kan da bangare na da ni da yara na duk ba mu gyara na so mu koma gefe kuɗi nake so in maka magana ka taimaka min zan baka miliyan biyu
a ni ba na son kuɗin ka yanzu na za a same su an ce ka kawo su
kan kai daɗe yau akan raina ba sai in bada ko miliyan goma ba
kana da su
ko ba su da a nema
to shi kana da kuɗi kake tadi
ai kuskuren kenan sun kuɗin ma ta tadin aka samu su
ni ba na son kuɗin ka so nake ga wata zai mun yanda zan kai ka bari mu yadda
daga kan yau in Allah ya yarda na dai maka bayani ba za mu kara kuma zan tara yara na duk wannan abu na wata
babban abin bukata nan shine addu'a ga Allah subhanahu wataala dan agazawa Najeriya ta kawo karshen wannan aika-aikan da yake neman gagarar kundila Sani Shahab Malfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
to a gaida Malam Sani kafin mu je ga shirin mu na gaba sai mu saurari wannan wakar
kaza da mata musulmai ku taulari wannan zantuka mai ban tausayi wanda zan bar duniya bayan na musu mata ta su da hawa ke don samu su ya iya na sun yi da kuka sai suna fadi uban mu ya rasu baban mu ya rasu nan da nan sai a sheda malima ya sai mi sallah domin ni na rasu tun da ma ai na adana likan madina mata ta ita za ta bi wankan gawa sai ni sura bayan ta gama komai sai ka ji kuma har ma za a yi sallan gawa gabanin sallan liman ya kambaya shin akwai wanda ke bi na gaba shi akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai da zafu ka fada da ka fada ban tausayi wayoyin da ina da muriya da rayuwa na ce sallan gawa a dauke ni da akai ni makabarta ina da wata mota mai suna Toyota ciki za a sani ana mai da ilama iyali na motoci na gidaje na asiki na duka na bani da kaji change company ba ta kalmi makabira za a sani kabari yam a ajeni bakin kabari ninki biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ana fadi sai a sani a rufe ni malam yayi addu'a dangi su yi addu'a yaya su yi addu'a abokai a yi addu'a allahumma salli bayan an karanta kowa ya wace ya saurani da matambaya mala'ika ya zo ya ce min marabuka ina dace sai in ce mai rabiyallah in ban dace ba in ce mai wanka kulika ko amma amma da gida
Allah ji kan magabata yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
hankali ya so makarkata dan kuma bayan da kungiyar kullun kafin Liverpool ta Ingila take fuskanta bayan mummunan kashin da Manchester City ta bata a jiya Lahadi da ci 4-1 a wasan Premier Liverpool da yanzu haka ke rike da kotun gasar ta Premier tare da doka daga saman teburin gasar lamarin da ya samu nazarta ke ganin cewa bar magancin kare kambunta da wuya ma kungiyar ta iya karkare kakar wasanni ta bana a cikin kungiyoyi hudu na sama da za su sami gurbi a gasar zakarun Turai Umar Faruk Bokoyum dan jarida ne da kuma ke bibiyar gasar ta Premier
idan aka yi la'akari da yadda suka cikaran su babu babbaka a gasar wasanni ta shekarar ta gabata dalilin wannan defender nasu da ake cewa Bandai so wannan injury ma'ana ciwon da ya ji a kafar shi na kusan tsawon shekara to yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo musu nakasu saboda su Liverpool da ba kwallon su duka ƴan atari ne a baya ayi dogo kwallo da kike ba long ball wanda yanzu mun ga cewa ƴan bayan duka kananan yara ne to duk wanda ya dage lalle ilahi ko za ka ga kwallon da zaka ci Liverpool tana da yawa idan ka lakari da kwallon da suka buga je da Man City
an so mafafa ta babbar gasar tennis ta Australian Open ta bana yau Litinin a birnin Melbourne inda da karan gasar a bangaren maza Novak Djokovic ya soma da nasara a fafutukar kare kambin sa Djokovic dan kasar Serbia da yanzu haka shine mutum na farko a duniyar tennis ya doke dan kasar Faransa Jeremy Chadi da turmi uku a jere manyan zaratan yan wasa ma kamar na uku a duniya Dominic Thiem da dan kasar Jamus kuma na shida a duniya Alexander Zverev da kuma Nick Kyrgios dan kasar Australia duk sun sami nasara a wasannin su na zagayen farko na gasar to sai dai dan kasar Faransa Gael Monfils wanda shine dan wasa na goma a duniya ya sha mamakin gaske da har ya fitar da kwalla sakamakon shan kashi a hannun matashi dan shekaru 21 Amy Ruusuvuori dan kasar Finland a bangaren mata ma yar kasar Amurka Serena Williams da mace ta biyu a duniyar tennis Simona Halep da mata uku Naomi Osaka duk sun sami nasara a wasannin su na farko na gasar to sai dai a nan ma mace ta farko a duniyar tennis Angelique Kerber wadda kuma ke rike da kambin ta yi wa Gerard bayan shan kashi a wasanta na farko na gasar lamarin da ta ta'allaka da zaman kulle da ta yi na cutar coronavirus wani rahoton binciken masana ya bayyana cewa za a fuskanci matsalar gurbatar yanayi da iska da kan iya shafuwar yan wasa a gasar wasannin motsa jiki na hunturu da aka tsara gudanarwa baɗi a birnin Beijing na kasar China binciken ya nuna cewa za a sami gurbatar iska wanda zai iya haifar da barazana da hatsari ga yan wasa a tsawon kwanaki 15 a daidai lokacin da ake gudanar da wasannin a cewar Dr. Madeline O wata karamar profesa a jami'ar jihar New York ta Amurka wacce tana ɗaya daga cikin masana da suka gudanar da binciken tun da farko da babban kwamitin shirya gasar ya bijiro da yiwuwar samun haka sa'ad da yake nazarin bukatar Beijing na karbar bakuncin gasar a yanzu kuma ya ce yana nan yana aiki da hukumomin kasar domin magance matsalar Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja Nigeria
to a gaida Murtala Faruk Sanyin na da labaran wasanni yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da takaitattun labaran duniya
an gudanar da shahararren zanga-zangar adawa da mulkin soja na Myanmar a rana ta uku a jere yau Litinin mako guda bayan da sojoji suka tsare Aung San Suu Kyi da sauran shugabannin zababbiyar gwamnatin farar hula dubat-dubatar mutane sun toshe titunan manyan biranen Myanmar da yawa ciki har da Nay Pyi Taw babban birnin kasar da kuma babban birnin kasuwanci na Yangon suna rike da alamun cewa a cece Myanmar muna son demokradiya da kuma hotunan Suu Kyi da sanda sun yi amfani da mesar ruwa don tarwatsa masu zanga-zanga a Nay Pyi Taw Shugaban Haiti Jovenel Moïse ya faɗa a lokacin da yake gabatar da jawabi ga ƙasa a ranar Lahadi cewa ni ba mai kama karya bane sa'o'in bayan sanar da cewa ɗan sanda sun daƙile yunkurin juyin mulki sun kuma kama sama da mutane 20 ɗan Haiti sun waye gari ranar Lahadi da bindigogi a wasu yankunan da ke kusa da fadar mulki ta ƙasa kuma wakilin muryar Amurka na sashen Korea sun ga ɗan sanda da dama a wurin da rana shugaban ya ba mutanen kasar mamaki inda ya bada jawabi kai tsaye ta Facebook daga filin jirgin saman kasa da kasa dake Port of Prince dan sanar da yunkurin juyin mulki da bai ci nasara ba da kuma kame-kame da aka yi
to man sauraro baki dan abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Laser Grisham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na wannan garin Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin assalamu alaikum